أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي شنيا دامو أولنا مسلاتي ميتارين البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Asabar, wanda yau 10 ga watan Ramadan. Hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 1 ga watan 4 miladiya 2023. Muna cikin suratul Zukhruf. Jiya mun yi tafsirin wannan aya ta 57 zuwa ta 60, illa dai ba mu karanta abin da yake cikin tafsiri ba. To kafin karanta ayoyin yau, za mu karanta abin da yake cikin tafsiri. Mai tafsiri ya ce, wa min at-ta'assubi fil batil, yana daga yin ra'ayin riƙau a cikin ɓarna. Isti'malul hujaji sahiha, yin amfani da hujjoji ingantattu, li ithbatil batil, domin tabbatar da barna. Allah sai ya ce, wa lamma duriba ibnu maryama mathalan, yace shine ju'ila ibnu maryam mathalan, yayin da aka buga misali da annabi Isa dan Maryam. Hina nazala qawluhu ta'ala, yayin da fadin Allah subhanahu wata'ala ya sauka, cewa innakum wama ta'buduna min dunillah, da ku da abinda kuke bautata mawa kuma da bayan Allah, hasabu jahannam, makamashin wutar jahannama ne. Faqalal mushrikuna, sai mushrikai suka ce, radina an takuna alihatuna ma'a Isa, mun gamsu mun yadda allolin mu su zama tare da annabi Isa, li'annahu ubida min dunillah, domin an bautata masa koma da bayan Allah. To yayin da aka buga wannan misali domin cimma mummunar manufa, idza qaumuka, sai ga mutanenka su ne mushrikai, minhu ay minal mathali, daga wannan misali da aka buga, zannu annaka ufhimta, sun yi zaton cewa an kure ka. A wannan lokaci yasiddun, sai ya zamo suna tasowa suna kururuwa. Yadhakuna farhan, suna dariya saboda farin ciki, bima sami'u, da abinda suka ji. Mai tafsiri ce, bi kasri sadi wa quri'a bi dammiha, an karanta yasidduna ko yasuddun. Al-Imam Nafi al-Madani da Ibn Amir al-Shami da Al-Imam al-Kisa'i al-Kufi da kuma Abu Ja'far al-Madani da kuma Yaqub shi ma al-Basri sun karanta yasuddun, ma'ana ayi wasadun damma. Sauran qari'ai da ba a ambata ba, da Ibn Kathir da Abu Amr da Asim da Hamza, to sun karanta su, kuma da Kalaf al-Ashir sun karanta yasuddun, wato zaka ce qari'ai 10 sun kasu daidai. Qari'ai 5 sun karanta bi dhammi sad, 5 sun karanta bi kasriha. Wannan dai lugogi ne, ko a ce yasuddun ko yasuddun, duk ma'anar su ɗaya ne. وقالوا سيسكتي أآلهتنا خير أم هو شن أبا بمبو تم ونسك في كوشي أي إيسا وتشين النبي إيسا فنرضى أن تكون آلهتنا معه من يدى أبو بمبو تم سزمو تعلدشي ما ضربوه أي مثل بس بقى ون مثالي لك أغريك با إلا جدلا سيدو من مسوشين خصومة بالباطل دومين أيجا إن جاتا يبرنا لألهم لعلمهم سبود سنسني أنما إتما التي في قوله تعالى واتش تكي تكيم فالإن ألا إنكم وما تعبدون لغير الآكل أنا أنفاريد إتا أوجن واندبا ما سهان كليبا فلا يتناول عيسى عليه السلام وانن بشافي النبي عيسى عليه السلام با بل هم قوم خصمون سوري سن كسن تي متانيني ما سسننين خصومة شيني شديد الخصومة ما سسننين جا إنجا إن هو النبي عيسى بي كسن تي إلا أبدون فاتيواني باواني ميتارين درجة أن أمنا علي وان مكي نئما أكن سبين نبوة تهنير النبتة وجعلنا حكم مكسن ياشي يتي بوجوده من غير أبن تهني سامد نشي بعد أبابا مثلا لبني إسرائيل ونمثالي نيغ بنو إسرائيل أي كالمثلي واتو كمان أبن بغ مثالي نيغ رابته سبو دباق انتر أبن أتيغا لا أنهي فيش بعد أبابا معنا ما تشيتهي فيش تونن وني أبني باقو يستدل به وند أكي كما هجادشي على قدرة الله تعالى أبسا تككير قدرة الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قد أبن دي قداما لأنه أرسل إليهم دومشي النبي إيسا أن أيكا شزوا غريسو وأمه منهم مهي في يسكم إرتكين سوتي ولو نشاء دامون قداما لجعلنا منكم دامون سنيا أمام دينكو شينيسي بدلكم أمام دينكو ملائكة في الأرض مزكا وإنس ملائكة أبان قصا يخلفون سنا ميدونا يتعي لولدنا منكم يا رجال دامن سامر تهنيك ياكو مزاجي مسامد ملائكة في الأرض وإنس ملائكة أبان قصا يخلفونكم سدنغ ميمكو كما تخلفكم أولادكم كما يند آئنكو سكي مي قلبينكو kama walladna isa min unsa kaman yanda muka samar da annabi isa daga mace ita kadai duna zakarin ba tare da dan namiji ba sai ce zakarahu zamakshari zamakshari shi an bace wannan gaba wakila a wata fara'aka ce la hawwalna ba'dakum malaikatan da mun canza sashen ku sun zamo malaiku ma'ana ya zama an canza halitta ɗan adam su koma malaiku وكيلا أو تفرأك شيء لجعلناهم بدلا منكم دامن سامد سوء أمام دينكم قاله أبو البقاء أبو البقاء يا أمبتشي ونن وعليه الجلال المحلي كما أكنسى شيء أسل من تفسيري كون ونن شيني فسكى راجحة ومن بدلية باتب إيضية بمؤمة ونن أجياء تعالى سبحانه وتعالى سيتي وإنه تبس شيء النبي إيسى لعلم للساعة وتعلامة تتاشن القيامة فلا تمترن بها كدكو يشكو أتكن ساموتا واتبعون كبيني هذا صراط مستقيم والنشين تفركي مديدتي ولا يصدنكم الشيطان كد شيطان يكنجي كدك كالبقسكيا إنه لكم عدو مبين domin shi gare ku makiyi ne mai bayyana kiyayya to wannan ayoyi idan muka duba Allah subhanahu wataala ya dada fito mana da matsayin annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa shi annabi Isa ba Allah bane ba ba dan Allah bane ba dayan uku bane ba kuma shi ya nemi abautata masa ba sai ce wa innahu tabbas shi la'ilmul lisaa an karanta la'alamul lisaa a qira'a shadda amma da qira'a mutawatira shine la'ilmul lisaati Annabi Isa alayhi salatu wassalam wani ilimi ne na tashin alkiyama. Me ake nufi da ilimin tashin alkiyama? Wasu malamai suka ce abinda ake nufi daya daga cikin ashratus sa'a ne al-kubra. Kun ga alkiyama tana da alamomi kashi biyu, akwai ƙanana akwai manya. Su ƙananan sun so masamuwa tun ma zuwan manzo alaihi salatu wassalam, saboda manzo alaihi salam ya ce bu'ithtu ana wasa'a kahatain, an aiko ni da alkiyama kamar wa'annan yatsun guda biyu, ma'ana kamar yanda kusacin yatsan tsakiya da manuniya kuma babu wani abu a tsakaninsu. To kenan zuwan manzo alaihi salam shi ya nuna alkiyama dab take, sai dai daf a wajen Allah ba shi ne daf a wajen mu ba. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, wuni a wajen Allah subhanahu wata'ala a lissafin mu kamar shekara dubu ne. Yanzu a wajen Allah manzo alaihi salatu wassalamu koma wasa ga Allah, har yanzu ba ai wuni ɗaya da rabi ba a wajen Allah, domin yanzu hijira kanta 1444. To kaga hijiran ba wafatin ba, shi manzo alaihi salam yayi wafati tana da shekara 10, kaga yanzu kenan da komawarsa ga Allah 1434. To kenan yanzu sai an ƙara waɗansu shekaru an cike a ce 1060, abuwan da 500 ma ko 1500. To shine za a ce an yi wuni ɗaya da rabi a wajen Allah. To shi yasa Allah yake da cewa alkiyama ta kusa, alkiyama ta kusa dab take, amma mu muna ta ganin cewa abu ne mai nisa. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, su suna ganin abu ne wanda yake mai nisa, mu ko inji Allah muna ganin shi abu ne a kusa. To saboda haka ashrafus sa'a ƙanana, muna nan mu yanzu baje-baje a cikin su. Daga cikin abinda hadisi ya ambata, ashratus sa'a as-sughra, akwai yawan kasuwanni. Mun shigo ko bamu shigo ba, yanzu sai kaga gidaje da babu shago karkashin su na kasuwanci ba su da yawa, sai dai in ba a bakin titi suke ba, amma mafi yawan gidajen bakin titi sai ka samu ko wani dan kes na sayyade-sayyade, ko wani dan shago, ko wani kanti. Da yawa ma za ka ga wasu gidajen sun ma zama kawai wurin sana'a, amma dai na kwana a cikinsu alamomin tashin alkiyama ne. Sannan yaɗuwan takaddu bargaje ko'ina, an zo wajen ko ba a zo ba, yanzu takaddu ko'ina ka yi ga sannan ko mai takadda takadda, alama ce tashin alkiyama. Sannan daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai rangada wa masallatai ado. Shi yasa Jamaluddin al-Qasimi yayi littafi ma yake cewa zakharafatul masajid min al-bid'i wal awa'id, wato a dinga rangade masallatai, to alama ce tashin alkiyama. Yanzu akwai masallacin da in wani mai sallah yana sallah yana sallah yana kalle-kalle zane-zanen masallacin, wani masallacin idan ka je kafarka sai ka ji kamar ta nutsiya cikin kafet haka za ka ji, to sai ka ji sallar za ka yi ko jin daɗin AC ko kuma raushin kabet, sai ka rasa babu za ka yi a wannan masallacin. To wani alamomin tashin alkiyama ne. Yanzu ku duba, Abu Dhar sahabi ne, lokacin manzo alaihi salatu wassalam da lokacin Abubakar da lokacin Umar, masallacin manzo alaihi salam ba shimfiɗa, ba daɗin ƙasa, ba ma marfin ƙofa, haka yake. Turba ya ce in ma yawo ya cika maka baki sai ka ɗan tona sai ka zuba ka rufe. Sayyidina Usman da ya zo ya yi wa masallaci daban ƙasa, ya yi masa ‘yan filas haka, aka samu ‘yan duwatsu masu zane-zane aka lillika. Abu Dhar ya ce to shi da wannan masallaci shi kenan. Bidiyoyi sun fara shigowa. Wai, da zai je ga masallacin Madina wallahi ba zai yi sallah a ciki ba yanzu. Kai ba Abu Dhar ba ko Maliku ba zai sallah a masallacin Madina ba a yanzu, ina tabbatar muku da wannan. To abin da ke so in ci alamomin alkiyama ƙanana ciki muke tsundum. Manzon Allah ya ambaci daga cikin alamomin alkiyama ya ce sinfani min ahalin nari lam arahuma, wani nau'i biyu na mutane ɗan wuta bangansu ba amma sun kusa sai yake cewa akwai mata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asli matil bukhtil ma'ila ga su da kaya ga su tsirara ko dai sun saka shara-sharan kaya wanda zai sifanta jikinsu ko matsatsun kaya da suke sifanta jikinsu sannan kansu kaman tozan raƙumi wanda ya karkace an zo wajen ko ba a zo ba tantane ma an riga an zo Imam al-Qurtubi ne nake jin daga cikin maganganunsa yace wato abinda manzo Allah yake faɗa na mata masu bayyana tsare yace fa yazo lokacin mu shi fa ya rasu kusan ƙarni na 7 yin sama da shekara 700 da rasuwa yake cewa abin yazo lokacin su to dai alamun alkiyama kanana sun zo bargaje muna cikin su kacakata su kuma manya manyan su ne guda 7 zuwan annabi Isa zuwan Mahdi Ya'juj da Ma'juj dabba da take magana da mutane da fitowar rana daga ainihin mafadarta sai wuta da za ta fito daga mashariq da kuma girgizar ƙasa kada ka dauka ta Turkiya fa akwai wanda suke tambaya wai to wanda Turkiya ko dai daga cikin alamomin ne na Allah gafarta mala abinda bai kai minti dai ba kuma su waɗannan manya manyan yadda ka san tsinkewar abun wuya ko tarbi in tarbi ya tsinke da kwaya ɗaya ta faɗi ɗaya za ta biyo ɗaya ta biyo to haka waɗancan manyan suke wannan na zuwa sai wannan daga wannan sai wannan babu jinkiri mai yawa tsakaninsu to shi annabi Isa alaihi salam wasu malamai suka ce da aka ce wa innahu la ilmun lissaati shi annabi Isa wata alama ce ta tashin alkiyama to ana nufin da an ga yazo to alkiyama ta kusa duk da cewa ta kusa din kuma har yanzu ba wai kusa irin tamu ba saboda me kun ga daga cikin alamomin akwai zuwan dajjal dajjal zai riga annabi Isa zuwa zai riga Mahdi zuwa kuma zai yi shekara a zai yi kwana 40 kwana daya kaman shekara to kai yanzu idan an ce kusa ne zaka kaddara da daya daga cikin su ya zo ba za a yi sati ba duniya ta tashi to dujan zai yi kwana 40 kwana daya kaman shekara kwana na biyu kaman wata kwana na uku kaman tsawon sati sauran kwanakin kaman wani nukan mu na yau da kullun da muka saba to sannan annabi Isa alaihi salam lokacin da zai zo Allah subhanahu wataala zai yawaita albarkatu a ban kasa kamar yadda zamu karanta ma nake ji a cikin abin da mai tafsiri ya kawo na hadisi zai zama kasa duk tayi tumbudin albarkatun ta gabaki daya dukiya ta wadata in ma zaka ba wani baya so kuma za a dauki tsawon lokaci a cikin kyakkyawan yanayi shi ma kaga shekaru za su zo saboda haka dai idan aka ce alkiyama ta kusa Allah shine ya san yaushe za ta tashi ko da su ɗaya daga cikin 7 ɗin sun fara faruwa to ba shi yake nuna gobe ko jibi ko gata ko bade waccan ba ina fata mun gane to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar la ilmun lissa'a wasu suka ce a'a abinda ake nufi la ilmun lissa'a abubuwan da zai zo da su na ban mamaki za su nuna maka gaskiyan tashin alkiyama saboda daga cikin abubuwa kun ga annabi Isa alaihi salam ya faɗa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa hil mauta bi iznillah ina rayar da ko kuma to ina warkar da al akmaha wanda aka haifa ba shi da ido gabaki daya da ya shafi fuskarsa sai aga ido ya bude mutumin da yake da albaras kaman irin kuturta wacce bata warkewa to da ya yi wa mutum addu'a ko ya taba shi shikenan sai ga ya warke kan bai taba yi ba sannan kuma idan ya je ya taba kabari dan kabarin zai tashi kuma sannan idan ya dauki tabo ya jefa kun ga zai zama tsuntsu to wannan shi ya nuna ashe abinda Allah yake fadan tashi alkiyama gaskiya ne domin gashi an taba kabari dan cikin kabarin kila yayi dubunnan shekaru a ciki kuma ya tashi to shikin duk abinda Allah zai fada na tada alkiyama ko kuma dawo da halitta kamar yadda take wannan abun gaskiya ne kaga Allah subhanahu wataala yake cewa bana adirina ala an nusawwiya banana Allah ba mata da dan adam daga mutuwarsa ba hatta abinda ya shafi yatsun ka na hannu da a ce zaka iya dauka da waya ka dauki zanen hannunka a ce kuma za a binne ka da waya ka tashi ka kalli zanen to zaka ga yadda yake a duniya har a lahira haka zaka tashi kun san ai yana daga cikin abinda Allah ya nuna mu duniya da suna da hankali shine mai ikon yi zanen hannun dan adam duk duniyan nan bakake da farare da jajaye da wankan taroda ko yau to duka baki din su ba na wanda ya kamata da wani kai ma zanen yatsan ka na dama bai kamata da hagu ba ko babban yatsan ko manuniyar ko dan kurin duk duniyan nan ba na wani da zai kama da na wani Allahu akbar in ba Allah ba wa zai yi wannan iko to wannan zanen da zaka iya haddace shi idan an tashe ka in ka duba sai kaga babu abin da ya canza kaga wannan shine karshe a wajen nuna kudura da kuma cikakken iko to wasu suka ce wannan shine ma'anan wa innahu la ilmun lissa'a shi annabi Isa alaihi salam alama ce ta zuwan tashin alkiyama da kuma gaskiyar tabbatuwarta sai yace fala tamtarunna biha kada ku yi shakku ko kuma kokanto a cikin wanzuwar tashin alkiyama ko kuma faruwarta wattabi'un ku bi ni sau da kafa hadha siratun mustaqim wannan abin da nake fada muku tafarki ne madaidaici ko dai cewa hadha siratun mustaqim ya zamo Allah subhanahu wataala ne ya cike da wannan ko kuma a cikon maganar annabi Isa ne kun ga a cikin suratul naml qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu izzata ahliha adilla wannan magana ce ta Bilqis wa kadhalika yaf'alun malaman tafsiri suka yi sabani shin Allah ne ya karasa cewa nan ne yadda ta fada duk da kafira ce haka abin yake ma'ana kenan mutum ko arne ne in yi gaskiya za a tabbatar da gaskiyar da ya fada wasu kuma suka ce a karashin magana ta ne to shi ma wannan hadha siratun mustaqim wasu suka ce wannan Allah ne ya cike maganar annabi Isa wasu kuma suka ce cikon maganar sa ne shi da kansa to ko cikon maganar sa ne ma dai zancen Allah ne tunda alqur'ani ne kaga yanzu duk maganganun da fir'auna zai fada yana cewa ma urikum illa ma ara ana rabbukum alala ma alimtu lakum min ilahin ghairi wannan zancen fir'auna ko zancen Allah ne zaka ce asali fir'auna ya fada amma zancen Allah ne dan in ka karanta qur'ani ka karanta wa qarun wa fir'auna wa haman kaga sunaye wasu arna ne ko to amma dole ka ce qur'ani ne tunda Allah shi ya ambata wannan in ka karanta wannan ka karanta alqur'ani din karanta wa qarun wa fir'auna wa haman kana karatun qur'ani duk harafi lada ɗaya za a lada goma za a baka ba za ka ce to ai sunan arna bane sai mu ce a qur'ani ne domin Allah shi ne ya faɗi wannan ina fata mun gane to saboda haka sai Allah subhanahu wataala yace wala yasuddannakum ash-shaytan akati hadha siratun mustaqim wannan magana duk abin nan da aka zana ko dai tun daga farkon kissar annabi Isa da muka faro har yazuwa inda aka tsaya ko kuma tun farkon abin da sura ta fara ambatowa to wannan abin da aka fada na aikata kaza ko a daina kaza ko kuma labarin abin da ya tabbata to hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici ma'ana gaskata wannan da tabbatar da shi da yadda da shi to shine tafarkin Allah subhanahu wataala madaidaici to ko tunda tafarkin Allah ne duk inda tabarkin Allah yake kuwa akwai shedan ko shedanin aljani ko shedanin dan adam ko dubbin za su zo su zaman maka kadangaren bakin tulu su zaman maka karfin kafa kada ka karba kada kai amfani da shi to Allah sai ya ce wala yasuddannakum ash-shaytan kada shedan ya kange ku kada ya toshe ku ya hana ku imani da wannan abin da Allah yake faɗa me yasa Allah ya faɗi wannan sai ya ce innahu lakum aduwwun mubin wannan jumla ce ta aliliya li'annahu lakum aduwwun mubin domin shedan gare ku maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayya ƙiyayyar shedan ba a ɓoye take ba shi yasa na sha faɗa so da yawa nakan ce ɗalibin ilimi wanda zai iya karanta larabci ya fahimta yana da kyau ya mallaki littafin talbisu iblis wannan littafin muhimmi ne a wajen ɗalibin ilimi in ma baka iya samun shi babban ba akwai al-muntaqan nafis min talbisu iblis na mashahura Hassan Salman ko ku Ali Abdul Hamid wato yayi dan rairayewa ne yayi muntaqan nafis wato karanta littafin zai taimake ka kaga irin kutungulan shedan da irin tarko kala 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 wanda zai dinga dana maka yanzu a cikin azumin nan Allah shi ya san so nawa ya cutar da mu domin zai cutar da kai baka sani ba akalla illa mafi karanci da shedan zai maka a ce ga al-fadil ga al-mafudul ya yaudare ka ka koma zuwa ga mafudul ga abin wanda yake shi yafi ga abin da aka fi to sai ya karkatar da kai zuwa ga aikata abin da aka fi duk daidai ne in kai su to amma kuma ga abin da yafi to in yi gaba zai iya hana ka dubbe mu gabaki ɗaya ba to sai ya yi kokari ya za ka ga abin da shi aka fi yanzu misali a cikin azumin nan daga cikin abubuwa da suke muhimmai shine karatun alqur'ani zikirin Allah to yanzu shedan in ya gaba zai iya hana ka karatun qur'ani ba sai ce akwai wasu darussan ka wanda ka dade ba kai muraja'ar su ba kuma kila zaka iya manta su lokacin da kake karatun qur'ani kawai sai ya tuno ba ka dauko darasin ka na iziya da na risala da na askari da na kaza ba wai na ce in kai ba kai aikin lada ba aikin lada ne to amma kuma a daidai lokacin da kake karatun qur'ani yafi wannan to shedan ya gada masa ya dauki hankali ka kai ta abubuwan da ba su kai muhimmancin wanda ya kamata a ce kai ba shedan yana irin wannan abubuwan Allah ya faɗa mana yace lalle maƙiyin ku ne kun mai bayyana ƙiyayya na faɗa mana a baya Imam Shanki ya cikin tafsirin sa yace kun ga baban mu Annabi Adam shedan ya zo masa da riga ta soyayya riga ta nasiha wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi gurur to mu kuma sai yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in mu haka ya fada bai saka ya ba yace yana rantsuwa da izzar Allah sai ya halakar da mu gabaki daya to dan Allah wanda ya zare kansa kali ya biyo ka a guje yaushe zaka zati zai saurara maka in ka kutata da wanda bai fitar da kansa kalin bai cutar da shi Annabi Adam alaihi salam baban mu duk kwakwalwarka duk darajarka in dai kai ba annabi bane ai ba kai Annabi Adam ba amma kun ga shedan sai da ya kullo masa ta wani salo ya zamo ya zamar da kafarsa fa azallahuma ash-shaytanu anha shedan ya zamar da kafar su daga aljanna da Allah ya saka su to wallahi dole na farko ka dinga neman tsarin Allah daga sharrin shedan ka dinga neman tsarin Allah daga sharrin sa sannan kuma duk wani abin da kake zaton tarkon sa ne to kai kokari ga cewa ka tsallake wa illa sai ya zurma karami da ba za ka iya fitowa ba Allah kiyaye mu daga sharrin sa sai Allah subhanahu wataala ya ce
walamma Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wal ubayyin lakum ba'da alladhi وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
الله سبحانه وتعالى يتي ولما جاء عيسى بالبينات يا يند النبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يزود حجوجي قال سيتي قال جئتكم بالحكمة تبس نازومك ده حكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه kuma domin in bayyana muku sashen abin da kuke sabani a cikin sa fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mun biyayya inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijinku fa'buduhu ku bautata masa hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici faqtalafa al-ahzabu sai kungiyoyi suka saba min bainihim a tsakanin su fawailul lillazina zalamu min azabi yawmin alim Allah subhanahu wataala sai yake cewa azaba ta tabbata ga azzalumai ta wani wuni wanda yake mai radade Allah subhanahu wataala yana hikaito wa manzo alaihi salatu wassalam abinda mutanen wani annabi suka yi domin ya samu kwanciyar hankali alayhi salatu wassalam yaga cewa wannan abubuwan ba shi aka fara yi wa ba an yi ma annabawa kafin shi yace walamma jaa isa bil bayyinati yayin da annabi isa alayhi salam yazo da ainifin hujjoji me ake nufi da ainifin hujjoji wasu malamai suka ce ana nufin at-taura abuwan linjila da yazo da ita wasu suka ce a'a hujjoji shine abubuwa da Allah ya bashi na ban mamaki na raye matacce na warkar da mai rashin lafiyar da ake ganin ba zai iya warkewa ba bude idon makaho ko ya jefa tabo ya zama ainihin tsuntsu duka wani abu ne wanda ya saba ma al'adar dan adam gama gari ba zai iya wannan abin ba ko da yayi wani abu na rufa ido to ba lalle bane ya zama ya dore yana yi to shi ku annabi Isa alayhi salam wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi to shine yake cewa nazo muku da hujjoji qala qalzi'tukum bil hikma yace nazo muku da hikima wasu malamai suka ce wancan albayyinat abubuwan da muka fada hikima wasu suka ce linjila wasu suka ce a hikima anan shine kalamai da za su kai ka zuwa ga aikata abubuwa na kwarai wanda akwai yardan Allah a ciki sannan kalamai da za su nesanta ka da aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala baya so aikata kuma a fada maka wannan abun a cikin kyakkyawan yanayi da zaka iya ganewa domin daga cikin hikima a fadi abubuwa wanda zaka iya ganin abubuwan masu nauyi ne to amma sai a fade su a cikin kyakkyawan usulubi kuma ka karba alal hakika zuna mutun zai zo da ba haya a jikin rigarsa kana so ka ce ya wanke sai ka dan ja shi a gefe ka ce wani ina gabba kaga akwai ba haya a jikin rigarka ya kamata ka wanke kaga zai ce ya gode sai ya tafi a cikin farin ciki da ganin ka kyauta masa amma yana zuwa ka ce kai da Allah doye kake da Allah ba haya tafi ka wanke sai ya ce ba za a wanke ba ko rigarka ce kaga dole ka yi shiru anan annabiyun ba kai hikima ba to wasu suka ce hikima shine isar da sako inda ake so ya isa a cikin kyakkyawan yanayin da za a karba hannu biyu wasu kuma suka ce ainihin lijina kamar yadda na ambata yace wali ubayyina lakum ba'd allazi takhtalifuna fi kuma domin in bayyana muku sashen wani abu da kuke sabani a ciki to me ake nufi da cewa ba'd allazi malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku wasu suka ce abinda ake nufi da ba'd allazi takhtalifun shine sun yi sabani a cikin abubuwa masu yawa akwai abubuwan da suka shafi addini akwai wanda suka shafi duniya. To shi annabi bai zo akan wai sai ya koya wa mutane yadda za a yi noma ko kasuwanci ko sana'ar hannu ko wani abu. Annabi bai zo don yi wannan ba. Ai kun ga shi yasa manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ya ga mutanen Madina suna yi wa dabino kilili, sai yake cewa me yasa kuke yin kilili? Suka ce ya ma'aikin Allah, ai in ba a yi ba baya ƴaƴa. Manzo alaihi salam sai ce ni ku ina ganin ko da ba ku yi ba zai yi ƴaƴa. Sai suka ɗauka umarni ne manzon Allah ya bada, a shekara mai zuwa sai ba su yi ba, sai ya zama dabino bai yi ƴaƴa ba. Kakar dabino ta yi, manzo alaihi salam ya ga shiru, ya tambaye su ya ce ya ba mu ga dabino ba irin wannan lokaci da aka saba gani? Suka ce ya ma'aikin Allah, kai ne ka ce ba sai an yi kilili ba. Sai ya ce antum a'lamu bi umuri duniyakum, ku kuka fi kowa sanin sha'anin duniya, ku je ku yi ta yi. Shi annabi ko da a hadisinsa an fahimci wani abu da zai inganta wani abu na sana'a ko kasuwanci, to shi dai duk annabin da Allah ya aiko ba don wannan ya zo ba. Shi ya zo don ya koyar da addinin da Allah ya aiko shi da shi. In an fahimci wani abu a cikin saƙon na inganta rayuwa, ribar ƙafa ce. Amma ba shi ne asalin abin da ya zo ba. Babu annabin da ya zo don ya koya mana ƙira ko saƙa ko sassaƙa ko wani kasuwanci. Ba annabin da ya zo sai dai ya nuna mana kaza ba daidai ba ne a cikin sana'a kaza. Dungushe abin nan mai ake cewa almundahana ha'inci, to wannan shi ne annabi zai hana. Kun ga manzo Allah ya zo ya ga bahu ko wani mazubi na kayan abinci, manzo Allah ya sa hannu a ciki sai ya ji danshi, sai ce kai me haka? Sai ya ce asabatu sama'u ya rasulullah, ai ruwan sama ne ya jika. Sai ya ce me yasa baka sa mai lemar a sama ba? Kaga anan ba wai saye da sayarwan ake koya masa ba, ha'inci ake hana shi. To sai wasu malaman tafsiri suka ce ba'd allazi anan, su banu Isra'ila sun yi sabani a cikin harkokin duniya da na addini. Annabi Isa da yazo sai ya tantance musu abin da yake daidai da wanda ba daidai ba a addinance, a duniyance kuma ya kyale su da kayansu. Wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan ba'd allazi. Wasu kuma sai suka ce a'a, ma'anan ba'd allazi akwai abubuwa da yawa da suka yi sabani a addinance, to amma ba za a iya faɗa masu su lokaci ɗaya ba saboda ba su nuna a wajen sanin addini ba. Duk mutumin da ya zamo sabo a addini, in ka same shi a cikin barna kata-kata kuma ka ce za ka hana shi lokaci ɗaya, to zai iya barin addinin gaba ɗaya. Yanzu a ce wani ya zo ya ce maka zai shiga musulunci, amma bari ya zana maka laifukansa ka ji wanne zai bari. Ya ce maka yana shan giya, ya ce yana caca, yana neman maza, yana neman mata, kuma ɓarawo ne shi, ɗan giya ne shi, azzalimi, duk ya zana maka. Ce to da Allah malam zan shigo musulunci, yanzu a cikin waɗannan wanne zan bari? Ka ce kai ai duk haramun ne a musulunci. Sai ce to an fasa. Kaga shikenan yaji ya za a yadda ya saba da wannan, ka ce rana tsaka ya bari. Kaga sai dai ka zaɓi masu nauyin sosai, ka ce to banda shan giya, banda shirka, duk wani abu da ya zama tsafi da abin nan, kuma banda zalunci, sai ka tsaya iyanan. Saboda shi zalunci da shirka kaga shi yafi komai muni a rayuwar ɗan adam. Babu abin da Allah yake ƙin ɗaga wa ɗan adam ƙafa a kan wannan kamar zalunci da shirka. Duk saɓan da ɗan adam zai yi, in dai aka yi sa'a bai yi ma Allah shirka kuma baya zalunci, to akwai dama-dama, kuma abu ne mai sauƙi ma Allah ya fi masa. Amma kaga zalunci, kaga shirka, to mutum ya kiyaye su. To wasu suka ce ba'd allazi anan, abubuwan masu nauyin gaske, sai ya yi musu bayani a kai kaza kaza ne. To amma abubuwan da ba su wuce na filfilu ba, yanzu misali mutumin da ya zamo sabon shiga musulunci, aka ce kan ana so ka koya masa sallah, kaga yanzu ka koya masa fatiha da sura, to sai ya ci gaba da yi a hankali, ka koya masa azkara na ruku'u, na sujuda lafazin tahiyya salati ibrahimiyya sauran addu'o'i amma idan zaka zo rijib kace to in zaka yi sallah kaga in kai kabbara harama kai fatiha kai sura ga azkar din ruku'u ga na sujuda kai tahiyya kai salati ibrahimiyya kuma kaza wajibi ne kaza rukuni ne to sai ce to wannan sallan ba da Allah dole sai an yi ta ma kai karshe ma sai bari to wasu malaman suka ce wannan shine ba'dhal ladhi ma'anan muhimman abubuwan da suka yi sabani su ya fada sauran kuma wanda ba za su zama matsala ba in ba a fayyace ba sai ya kyale su magana ta uku suka ce ba'dha anan shine alkul wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dhal ladhi ilkum kaga ba'dha anan shine alkul domin shi wancan mu'min ali fir'aun lokacin da yake wa fir'auna da mutanansa wa'azi yake cewa annabi Musa dinnan da kuka tsana wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu in ƙarya yazo da ita to laifin ƙaryarsa a kansa zai ƙare wa in yaku sadiqan in ku gaskiya yazo da ita yusibkum ba'd alladhi yaidukum to abinda yayi muku na ruko na azabar Allah in ba ku tuba zai shafe ku nan kun ga ba'd kulli domin mutumin da ya kangare mu Allah yayi sabo ba za a ce to an raba azabar an yi masa rabi an kyale wata ba bal idan sabo ya nunnunku azaba ma za ta nunnunku to sai suka ce ba'd alladhi anan shine alkul ma'ana duk wani sabani da suke da shi a cikin addini to annabi Isa alaihi salam sai da ya fayyace musu daki daki ya bambance musu tsakanin kwaya da tsakuwa yace kaza daidai ne kaza ba daidai bane ina fata an gane sai yace fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma ku yi mun biyayya wannan gabar tana nuna mana cewa mutum ya gano ba daidai yake ba kuma ya karba hannu bibiyu ya kyale ba daidai din bai dauki daidai sai idan Allah ya azurta shi da jin tsoron Allah so nawa mutum zai gano kaza ba daidai bane ko shi ya gano da kansa ta hanyar karatu ko kuma a fada masa ilmantar da shi amma idan tsoron Allah bai kankama a zuciyarsa ba zai iya barin wannan abin ba shi ya sanya tsoron Allah shine security din adam a duk inda yake daiwa zaka ga Allah yana maimaita al-imanu billahi wa bil yawmil akhir wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga anan a cikin shiga cikin imani biyu aka ambata saboda wannan biyun duk wanda yayi guzuri da su to zaka samu cewa yana nisan ta sabon Allah tsoron Allah nan zai hana shi aikata sabo komai yadda ya saba da shi duk yadda ake yayin abun duk fa'idar da zai samu a ciki sannan tunanin akwai wani wuni na lahira wanda za a tutsiye shi a tambaye shi shi ma zai sa ya kafa kafa a rayuwa to shi yasa da ya faɗa musu cewa ya fayyace musu abinda suka yi sabani domin za ka iya sabani kai da wani a nuna maka cewa sabanin da ka yi kai da wani wannan nan shi ne akan daidai kai akan kuskure kake abinda shedan zai fara ra'ayta maka to in ka sauka daga kan ra'ayinka ka fadi ba nauyi kuma girman ka zai ragu haka ne ko ba haka bane mutum nawa ne zai yi shekaru yana abinda ba daidai ba da sunan addini ko dai karatun shi ya kai shi shi da kansa ya gano abin nan da nayi shekaru ina yi ba daidai bane ko kuma ya ji an faɗa inda bai taɓa ji ba kaza kaza ba daidai bane kuma ya je ya buɗa ya karanta ya gano ba daidai bane to amma kuma barin anan gizo yake saka kawai zai ga yanzu duk wannan kunzumin almajiran nawa da suke bi na suka yadda da ni da duk abinda na faɗa in sa giyar baya baya in dawo in ce gaskiya abin da zai shekaru kuskure ne abinda shedan zai faɗa masa kenan kawai sai ga kai gara a kashe tsoho akan daddawarta kawai shi kira ita tafiya to wannan gaskiya ba daidai bane shi yasa tsoron Allah shine kashin bayan rayuwa taqwa ita ce kashin bayan addini duk wanda Allah ya ni'imta da ita to zaka komai nasa yana tafiya akan daidai Allah ka azurta mu da takawa shi sai sai ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah kun ga menene takawa imtithalul awamir wajtinabun nawahi kawai shine aikata umarni da nisanta hane-hane wannan kawai shine alifin takawa sai ce wa ati'un nima kuma ku yi mun biyayya a cikin abin da zan faɗa muku wannan ya nuna cewa dole ne a samu mai bi da wanda ake bi dole ne ya zamo akwai girmamawa da biyayya da bada haƙi tsakanin almajirai da malamansu tsakanin mabiya da shugabanninsu tsakanin iyaye da ƴaƴansu tsakanin na sama da na ƙasa dole akwai abin da ake kira biyayya da mutuntawa da bada haƙi kun ga anan annabi Isa alaihi salam ba nuna wa yake wai a zo a tara masa ƙasa sama da abin da yake haƙi sa ba a'a abin da shari'a ta bashi na haƙin sa to a bashi wannan haƙin nasa shi yasa yace fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu yace Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku saboda haka ku bautata masa yana nuna musu cewa abinda kuke kokari ku lika mun na cewa ni Allah ne to ni ba Allah bane ba kuma ba dan Allah bane ba Allah shine rabbi wa rabbukum shi kuma ar-rabbu yukhaliful walid kaga da yace rabbi na farko ya kore cewa shi Allah ne sannan ya kore cewa shi dan Allah ne ba daya rabbi wa rabbukum kenan kamar yana nufin cewa da ku da ni mun yi daidai a matsayin mu dubbayin Allah ne illa dai darajoji kuma Allah ya ba kowa nasa amma dai da ni da ku ba wanda ya cancanci bauta kowannen mu bawa ne na Allah subhanahu wataala to ko tunda ni bawa ne kuma bayi ne kuma nawa na Allah to fa'abuduhu ku bautata masa kun ga bai ce fa'abuduni ba sai ce ku bautata mashi Allah subhanahu wataala hadha siratun mustaqim wannan abun da na faɗa muku shine tafarki madaidaici sai ce fakhtalafal ahzabu min bainihim kungiyoyi sai suka yi sabani min bainihim cewa min bainihim shi ya nuna cewa sabani ne na radin kansu sabanin ba littafin da aka zo musu da shi shi haifar da sabanin ba duk inda kaji sabani zaka samu jigonsa abubuwa ne kusan guda biyu na farko shubha na biyu sha'awa wannan abubuwan guda biyu duk dan adam da zai halaka da wahala ka samu na ukun su shubha da sha'awa me shubha ka zo ka dauki abu kaza daidai ne amma ba daidai bane kai tayi ka bata rayuwarka har ka koma ga Allah kana zaton kaza daidai ne kazan nan ba daidai bane to ita shubha maganin ta shine cikakken ilimin addini dan ilimin addini na kwarai shine wanda zai tantance maka abin da yake daidai da abin da ba daidai ba ita kuma sha'awa wani idan aka ce sha'awa kullun abin da yake fara hangowa wato tsakanin namiji da mace a sha'awa duk abin da ranka yake so in kana jin kishirwa kana sha'awan ka sha ruwa in kana jin yunwa kana sha'awan ka ci abinci kana sha'awan ka samu tufafi kana sha'awan ka samu abin hawa kana sha'awan ka samu gidan kwana kana sha'awan kana duk ga sunan ma'ana duk abin da ranka zai so sunan wannan abun ash-shahawa shi yasa da Allah yace zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i ba tsaya anan ba sai aka ce wal banina har zuwa karshe kaga sai da aka ambaci kudi da abubuwan hawa da waye har kayan noma to shi kuma maganin sha'awa shine at-taqwa at-taqwa ita ke kare duk wata sha'awa kana sha'awar kaza Allah ko baya san abu to taqwa ce za ta taka maka burki ba za ka aikata abun ba to kun ga anan sai aka ce fakta lafal ahzabu min bainihim kungiyoyi sai suka yi sabani tsakanin su ma'ana ko dai wata shubha ce ta sa suka yi sabanin ko kuma wata sha'awa in ka rantsi baka da kafara duk musulmin da zaka same shi yana tafiya a karkace to abin da ya karkatar da shi ɗayan biyon nan ne ko dai dan yana samun wani abu na rayuwa wanda baya so ya rasa wannan abun zai ta ganin to ai shikenan zamu tafi a hankali muna ci muna addu'a har sai Allah ya shirye da mu can ƙarshe sai mu gyara ma'ana ya yadda ba daidai yake ba amma akwai sauran lokaci wallahi da dama akwai masu irin wannan tunanin ne na san wani bawan Allah wanda yake irin wa'azin turmi yana abubuwa irin na damfara wata wani bawan Allah yake ce masa yazuwa da tsakaninka da Allah abin da kake daidai ne sai ya ce a'a abin da yasa akwai sauran jahilai shi yasa suke dan ƙara cin abinci ne na san shi yau da su ina fata Allah gafarta masa to akwai wanda ya san kaza ba daidai bane to amma zai ga to idan na daina wannan abin wanda nake samun abinci akai to mutuwa zan yi da yunwa ko ku yara yauta za ta kasance to sai shedan ya ta nuna masa innallaha ghafurur rahim shikenan sai ta tafiya har ainihin ya kasa dawowa to wani kuma kamar yadda na ambata shubha ce za ta tashi yan uwa wannan ayar dai tana buƙatar ƙarin bayani dole mu takaita annan tunda an nuna mun lokaci sai idan Allah subhanahu wataala kai mu gobe zamu daura akanta abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullah
tambaya ta farko roƙon zuwa ga martaba da haka za a sanar da ita gare shi daga wasu ne daga farkoci tambaya ta biyu ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya bada ina yin alaƙa ta kai Allah muna so idan haka na mutane da su dinga haƙuri a wajen tafsirin nan
game da wani lokacin an kashe bankoki su wasu suna maganganu waɗanda suke marasa daɗi
to wannan ina ganin siha ce yake ma 'yan uwa musamman wanda suke kusa da bankoki cewa idan an kashe wasu suna jin ba daɗiyar suna furta kalamai da bai dace ba wala Allah wanda suke so a kashe ɗin ko saboda sautin fankar zai hana a ji abin da ake faɗa abin da nake zato kenan to in har sautin fankar zai hana a ji abin da ake faɗa dan wannan zaman na minti 50 ai sai a yi haƙuri insha Allah ta'ala har a ji abin da ake tunda ai da ba jin tafsirin ka zo ba fanka ka rasa a gida ba yawwa sai a dan daure insha Allah ta'ala da an gama kuma kowa sai ya kama gaban sa Allah ya sa mu dace
wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya sa kama da kai Allah ya ji kan mahaifa malam tambaya ta ana ita ce ni ne na saki mata ta saki daya har zuwa biyu na farkon sakin ba ta tafi gida ba na dawo da ita saki na biyu kuma har ta gama idda a gidana ban dawo da ita ba anyi na ki dawowa da ita saboda ko a zama iddar ta ma sai hijira ne na bar mata gida saboda tana da fata ni kuma ba ni da hanya saboda ina ganin idan na biya ta zai janyo wani fasadi shi ya sa na yi ƙaura na bar mata gida amma har yanzu ana ta fama in dawo da ita na ki saboda ina ganin ni ne mai zama da ita na san yadda ta kaya a baya ala hakan ina da laifi a gurin Allah na rashin dawowa da ita
Allah da ba cewa wa in ya tafarraka yughlillahu kullam min sa'ati wato abinda malamai suka faɗa hikimar Allah na ba da damar saki ɗaya biyu har aje na uku duk lokacin da kake tare da dan adam yau da kullum baka faye gane alkhairin sa ba zaka ga ko ba shi zaka iya rayuwa kullun tana rena wa mijin shi ma yana rena mata to sai aka bada dama cewa to yanzu a dan ne sanci na asarara dan ta gano muhimmancin sa shi ma ya gano muhimmancin ta to lokacin da aka dan rabon sai ta gano ashe Allah gata yayi mata da take gidan mijinta yanzu ba daki ɗaya suke da kanne suna kwana ba kanwata ta jefa mata kafa a baki ita ta dora kafa akan kanwata sauran su daki ɗaya ita gimbiya ce a gidanta ta yi abin da take so da sauransu to sai ta ga cewa to ashe wannan abun ma laifinta ne za ta daina shi ma kuma ƙarshe wasu abubuwa da yake samu ya zama ya rasa to shikenan sai a hakuri ta yi hakuri sai a dawo sai a ci gaba to Allah cikin tafiya kuma sai a saki samun matsala to dan adam bai fiye tantance abu karo ɗaya ba to shi sai ya ga cewa matsalar da ya shiga da ya sake ta ba dole ya saki shigar ta ba in suka rabu yanzu ita ma za ta iya ganin dan mun rabu yanzu ba lallai ya shiga matsalar da shiga baya ba shikenan sai aka ba dama sai a saki rabuwar to idan aka saki rabuwar aka gwada aka ji lallai dai ba dadi to shikenan sai musulunci ya ba da dama a dawo to kuma duk wani mutum mai mutunci ba zai so ya saki mata wani ya je ya santa kuma ya sake ta kuma shi ya sake dawo da ita ba to sai aka ce to at-talaqu marratani sakin da ake kome guda biyu ne idan ka kuskura kai na uku to shikenan hatta tanki zawjal ghaira sai ta aure wani miji to Allah ya ba namiji dama idan zama yayi tsami ba a iya bada haƙin juna ya sallami wannan matar saboda idan aka ce sai an tafi tare to aka samu cutarwa ko dai ya dunga danne haƙinta sakamakon tana masa laifi ko kuma aka sai haka ita dunga danne haƙin sa sakamakon abin da ana mata laifi to yanzu kaga in kun fahimci maganar sa duk wanda ya saki matar sa har ya gudu hijira ya bar gidansa kuma aka dauki lokaci bai ji ya kamata a koma ba gaskiya bai ji da dadi ba dan da ya ji da dadi ina tabbatar maka shi zai nemi a dawo shi zai je ya bata hakuri ko ya ba muku satanta hakuri to bawon Allah idan ka ga ba za ka yi hakuri da wannan fushin nata ba to tunda an yi hakuri an riga an rabu sai kai mata addu'a Allah ya bata wani na kirki kai kuma Allah ya baka ta kirki wanda za ta yi macin da kai domin wani ya fi son mafaɗaciya abinda wani baya so wallahi wani shi yake so wani ya fi son mata mafaɗaciya wani gani yake in ta zama mafaɗaciya to ba za ta ba da dama a shiga cikin huruminsa na wasu abubuwa ba shi haka yake gani to saboda haka ba ka yi wa Allah laifi ba idan ka ki dawo da ita kawai sai dai ayi addu'a kai da ita Allah za a makowa abin da ya fi zama alkhairi
wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam Allah ya sada da alkhairi da ji kan mahaifa shin malam na iya roƙon Allah da wannan kalmomin babu laifi ya Allah dan girman ka dan ikon ka dan zatin ka dan kudirar ka dan girman alfa'ani dan girman hasiya Allah wa ni'mal wakil dan hasiyan salatin manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sirrin da yake tsakanin ka da manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in ci ka da bukatar da nake nema a wurin Allah Allah bai da wani galaka
to ni kullun abin da nake cewa uslubin addu'a wanda manzo alaihi salamu yayi da wanda sahabbai suka yi ita tafi daidai manzo alaihi salam shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa sanin me Allah yake so addu'o'in manzo Allah ba a boye suke ba ga su a cikin littattafai sannan sahabban nan sun fi mu sanin me manzo Allah yake so kuma me yayi a rayuwar sa su ma duk muna da addu'o'in su abinda nake ba da shawara ba wai na ce in ka fadi wannan kai laifi ba to amma kuma kai irin yadda manzo Allah ya addu'o'i ya ake son addu'a ka bude da godiya ga Allah karanci a ce ka karanta Fatiha sai kai shimfida ta salatin manzo alaihi salatu wassalam to daga nan sai kai addu'o'inka sai kuma ka rufe da salati malamai suka ce shi salati ga manzo alaihi salamu karbabbe ne to kuma Allah karimi ne ba za a ce an karbi salatin kasa da na sama ayi watsi da abin da yake tsakiya ba to shi yasa ake so a bude da salati a rufe da salati kuma akwai wani hadisi bazan iya tuna lafazin sa ba cewa ba a roko a ce dan zatin Allah indai ba aljanna za a roka ba domin zatin Allah ya wuce a kara shi jeman wani abu in ba aljanna ba karshe yanzu wannan sai kaga cewa wani dan rance ne yake so ya je wani ya bashi ko wani dan hakin sa ne ya makale amma zai zo ai zatin Allah ya wuce abin nan wallahi wato zaka ga hatta to zaka ba da uzuri bukata da jahilci da yarinta yaro dan karami zai zo bara sai kaje yana cewa dan girman Allah a bani abinci wallahi sai kaje hatsi ka jikin kartara tashi girman Allah saboda lomato ai girman Allah ya wuce duniya da abin da yake cikin ta gabaki daya saboda haka dai abin da yake baka shawara ka bi tsarin addu'o'i irin na manzo alaihi salam da na sahabbai zaka fi karbuwa a wajen Allah ta fuskar biyan bukata kuma na sha fada mana duk iya larabcinka duk fasahanka baka isa ka jera kalmomin da Allah zai biya maka bukata ta hanyar addu'a da so kamar abin da manzo Allah ya furta manzon Allah shi yafi kowa fasaha shi yafi kowa sanin ta yadda za a shiga a wajen Allah a samu karbuwa to inda zaka yi amfani da kalmomin da yayi amfani da su alaihi salatu wassalam a wajen addu'a to wannan zai fiye maka alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu
to a karshe yake cewa mala koyar wa akwai wanda ya dan kowa sai na addini da kuma dan kudi amma mala da an zo an yi sallah da dan sallama sallah sai ya tashi ta ko miki ne ma yayi wani san ma haka ya sa mutum matasan da suke zuwa masallacin su ma da ya tashi su su tashi na san akwai matasan da ba ilimin suke nema ba abinda suka ga malami ya yi shi suke yi na so na yi masa magana amma ya fi ni sani sosai shi ne nake tambaya an samu hujjoji da dalilai masu ƙarfi domin in karasa cikin lamana yadda zai fahimci ban sani ba ko yana da wani dalili
to ni na ji ina da dan ilimi da dan kudi ko me ma'ana da shine limamin wurin ku
imamu ne shi man
mamu ne to abin da ya kamata mu sani ita sallah duk lokacin da kai kabbara harama ka shige ta kuma kai sallama ka fita a matsayin ta na sallah ta kammalu tip tip sauran abinda zai biyo baya kwalliya ne a wajen wannan sallar kaman azkar da sunna ta kwadaitar da mu ga sunan da yawa ana jin kuma ba su anan masallaci akwai da zaka ana rata yawa a masallatai tunda astaghfirullah hayya zuwa karshen abubuwan da zaka yi wanda su ne manzo alaihi salam yake yi akwai du'a'u mas'ala akwai abin nan du'a'u ibada addu'ar kana neman Allah ya baka kaza ko ya yi maka kaza wudu wannan ya halatta kai to amma mu sani ba a nuna cewa wai idan kai sallah baka yi wasu addu'o'i ba sallar ka ta samu matsala yanzu misali hadisi yace wanda yayi sallah ta farin da ya gama ya subhanallahi 33 walhamdulillahi haka Allahu akbar haka ya karanta kursiyu to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa to kaga yanzu wannan wata farilla ce da wata fa'ida to da mutun zai zamo yayi sallah bai karanta su ba ya tafi shikenan wannan shi ya nuna ba zai shiga aljanna ba ko daya domin zai iya yiwuwa yana da wasu ayyuka na lada wanda ba ma wanda ya sani sai Allah amma dai sai mu ce ita wannan fa'idar bai same ta ba kun ga a lokaci na karantarwa na saukar wahayi shi da lokacin manzo alaihi salam in kun tuno hadisin zuliya dai ne lokacin da manzo alaihi salam yayi sallar asar kun ga raka'a biyu yayi da yayi raka'a biyun nan alaihi salam sai ya sallame ya juyo a riwayar muslim ma an nuna har ya tashi ma ya dan fita riwayar bukhari ya juyo ya rike wani amudi ko ya jingira da amudin masallaci ga Abubakar ga Umar suka ga kwarjini basu iya manzon Allah magana ba. Lafazin hadisin wa kharajal sar'a min al masjid, masu gaggawa har sun fice daga cikin masallaci suna cewa an rage sallah, an rage sallah. Kun ga anan basu mai tasbihin ba, kuma da manzon Allah aka yi sallah. Manzon Allah ku sani wata baiwa da Allah ya yi wa sahabbai a lokacin da manzon Allah yake raye alayhi salatu wassalam, sahabi da zai yi wani abu ba daidai ba a gidansa yau yayi gobe yayi, to Allah sai ya sauke wahayi cewa a daina kaza, a daina kaza kaza ba kyau. Ba masu wanda matsayi sai sahabbai. Mu yanzu ka iya ta yin abubuwan ka Allah shi kadai ya sani, tunda ba a sauke wahayi, ba annabi. Fa shahid a cikin hadisin manzon Allah yana sallamewa har masu gaggawa sun riga sun fice suna cewa alhamdulillah an rage sallah, an rage sallah. To kun ga zure dai ne ya tambayi manzo alaihi salam, yace ya ma'aikin Allah kayi mantuwa ne ko ku an rage sallah? Manzo Allah ayi itikadin sai yace ko dai bai faru ba, ma'ana ban manta ba, ba a rage sallah ba. Zure dai ne yace ya ma'aikin Allah dai dai ya faru a ciki. Kun ga manzo Allah ya tambayi sahabbai da suke gaban sa haka ne, a haqqun ma yaqulu zure dai ne, suka ce na'am. Manzo Allah ya tashi ya juya ya ci ko raka'o'i biyu akai sujuda ba'di. To shahid a cikin hadisin hatta sahabbai a lokacin sa akwai wanda da an sallame suke fice wasu saboda bukatun su kila na gaggawa, wani ma yazo ya ajiye raƙumin sa bai daure shi sosai ba, kila in yace zai dade azkarin din raƙumin zai yi nisa ko ko wata bukatar sa a gida. Amma manzo Allah bai taba cewa kai me yasa daga sallamewa ba ku tsaya kun yi azkari ba kuke fita, bai taba faɗa haka ba. Amma dai ya kwadaitar da ayi azkarin din. Da zai ce me yasa ba kwa yin azkar kuke fita, sai an dauka kila ma wajibi ne ma sai kai wannan azkar din. So wancan bawan Allah mai dan ilimi, ilimi da dan kudi kudi da baya zauna wai azkar, ba wai sallar sa ta samu matsala ba, amma dai sai ka kwadaitar da shi ka cewa ne ina ganin da an yi sallah kake ficewa. Ko ba kaman hadisin da manzo Allah yake cewa yin subhanallahi 33 alhamdulillahi haka Allahu akbar haka karanta kursiyu zai sa mutun da ya mutu za a kai shi aljanna, sai kwadaitar da shi irin wayannan abubuwan, ba wai ka kalu balance shi ba tunda sallar ta sace ba taka ba. Allah ya samu dace.